Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 2 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Jiya Laraba, shugaban Amurka ya ce Amurka tana baiwa Ukraine wani kunshin tallafi na dala Amurka miliyan 700 na ƙarin manyan na'urorin roka na zamani da alfusai. Amurka ta kaddamar da sabon yarjejeniyar kasuwanci da Taiwan jiya Laraba, da fatan kulla alaka ta kudda tattalin arziki da yankin da kasar China ta yi ikirarin mallakar ta ne. Haka kuma za'a cewa Iran ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa za ta mayar da martani ga duk wani matakin da bai dace ba ga hukumar sa ido kan makaman nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya.
Kanin labaran kenan. Bayan labarin duniya kashin na farko, za ku ji cewa Najeriya wasu 'yan siyasa na ci gaba da bayyana damuwa kan yadda kuɗi ke tasiri wajen fitar da 'yan takara a cikin jam'iyyun siyasa na ƙasar.
Domin daga ƙarshe ciniki aka rangai, wannan ya taya wannan kaza, wannan ya taya wannan kaza, wanda shi ne babban haɗari. Ni na ji kunya, ni duk sanda ɗan ƙasa ta yi abin kunya, ni ma kunya kama ni take. Ba wai iya kuɗin ba, a yi dariya, a yi komai, sai zama abin kunya ne.
Muhawara ta barke sakamakon hukuncin da wata babbar kotu a Abuja ta yanke na karawa shugabannin kananan hukumomi na birnin tarayya Abuja wa'adin shekara huɗu maimakon uku.
Abinda zan ce a nan shine bai kamata a ce dokar zaɓe ta sha ƙarfin dokar ƙasa ba, don haka kuma bai kamata a ce dokan zaɓe za ta yi aiki a kan wasu yanki daban ko wasu sassa daban, a ce za ta bambanta ta yi aiki a kan ƙananan hukumomi kuma ta bambanta da na babban birnin tarayya ba.
Kama kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Laraba, shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce Amurka tana baiwa Ukraine wani kunshin tallafi na dala Amurka miliyan 700 na ƙarin manyan na'urorin roka na zamani da alburusai, a daidai lokacin da kasar Rasha ta shiga wata na hudu na kai hare-hare. Sai dai jami'an fadar White House sun ce Ukraine ta sha alwashin ba za ta harba waɗannan rokoki zuwa cikin kasar Rasha ba. Wannan sabon kunshin tallafin zai ba su makamai na zamani da sabbin dabaru, waɗanda suka haɗa da makamin HIMARS tare da alburusai na fagen fama don kare yankinsu daga ci gaban hare-haren Rasha. Wannan sabon kunshin tallafin zai ba su makamai na zamani da sabbin dabaru, waɗanda suka haɗa da makamin HIMARS tare da alburusai na fagen fama don kare yankinsu daga ci gaban hare-haren Rasha, in ji Biden a cikin wata sanarwa a jiya Laraba. Za mu ci gaba da jagorantar duniya wajen ba da taimakon tarihi don tallafawa yaƙin neman ƴanci na Ukraine. Jami'an gwamnati sun ce wannan sabon kunshin makaman ya dace da buƙatar rikicin da ake ciki a yanzu wanda ke faruwa a gabashin Ukraine. Yayin da yaƙin ke ci gaba da sauyawa, ƴan Ukraine sun zo mana da abubuwan da suka fi dacewa. Muƙaddashin sakataren tsaro na Amurka kan ƙuduri Colin Hull ya faɗa jiya Laraba, muna yin namu binciken. Kullum muna auna abubuwan da abin da 'yan Ukraine suke bukata da sa idan da muke yi a fagen fama, amma har ma da abubuwan kamar tasirin da yakin ke da shi ga sojojinmu, musamman ma lokacin da muke daukar makamai daga cikin namu tarin. Amurka ta kaddamar da sabon yarjejeniyar kasuwanci da Taiwan jiya Laraba, da fatan kulla alaka ta kudda tattalin arziki da yankin tsibirin da kasar China ta yi ikirarin mallakar ta ne, yayin da ta dusa shi ƙarfin tattalin arzikinta a yankin. Jama'a gwamnatin Biden sun ce yarjejeniyar da Amurka da Taiwan za ta yi za ta bunƙasa cinikayya ta makamashi mai tsafta. Kana abokan hulɗar biyu za su buɗe tattaunawa kan ci gaba da cinikayyar fasaha da zuba jari. Da take sanar da yarjejeniyar, sakatare harkokin kasuwanci Gina Raimondo ta ce dangantaka tattalin arziki tsakanin Amurka da Taiwan na da muhimmanci musamman saboda tawon ita ce kan gaba wajen samar da na'urori masu inganci da ake bukata a cikin jerin kayayyakin fasahar zamani. Manyan jami'an gwamnatin kasar sun ce za a magance yadda ake tafiyar da harkokin fitar da fasahohi masu muhimmanci a cikin tattaunawa tsakanin Amurka da Taiwan. Raimondo ta shaida wa manema labarai cewa Taiwan babbar abokiyar hulɗa ce a gare mu, musamman ma dangane da samar da kayayyakin hada na'urori na fasaha. Muna fatan ci gaba da zurfafa alaƙar tattalin arzikinmu da Taiwan, kuma muna tattaunawa sosai da Taiwan ɗin. Yarjejeniya tsakanin Amurka da Taiwan na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban ƙasar Joe Biden ya sanar da sabuwar jijiyar haɗin gwiwa ta fannin tattalin arziki da wasu ƙasashe 12 na Asiya da Tekun Pacific a ziyarar da ya kai Koriya ta Kudu da Japan. Iran ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa za ta mayar da martani ga duk wani matakin da bai dace ba da hukumar sa ido kan makaman nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka, bayan da hukumar ta bayar da rahoton gano makaman nukiliya a wuraren da ba a bayyana ba a Jamhuriyar ta Musulunci. Iran da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya sun amince a watan Maris kan hanyar da za a bi don warware matsalar makaman nukiliya da aka gano a Marivan da Baramin da Turquzabad, wuraren da Iran ba ta bayyana ba a matsayin wuraren yin ayyukan nukiliya. Sai dai a wani rahoto da ta fitar ranar Litinin, hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta ce har yanzu tana da tambayoyin da ba a samu ansarsu ba. Duk da kokarin da aka dade ana yi na ganin Iran ta bayyana kasancewar makamashin nukiliya a wuraren. Hukumar ta IAEA ta gudanar da wani taro a ranar Litinin wanda Birtaniya da Faransa da Jamus da Amurka suka shirya, wani daftarin kuduri na yin kira ga Iran da ta bada haɗin kai kan batun wuraren da ba a bayyana ba, a cewa wata majiyar diplomasiya ta Turai.
An jima kaɗan Sir Filu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. 'Yan siyasa musamman waɗanda suka shiga zaben fidda gwani na jam'iyyu domin tsayawa takarar makamai a zaben da za a yi baɗi a Najeriya na ci gaba da bayyana damuwa kan yadda kuɗi ke tasiri wajen fitar da 'yan takara a cikin jam'iyyun siyasa na ƙasar. Ita ma dai hukumar zaben ƙasar INEC ta ce batun amfani da kuɗi ga sha'anin fitar da 'yan takara na cikin manyan ƙalubalen da ke tunkarar babban zaben Najeriya da za ta gudanar a shekara mai zuwa. Mahmud Ibrahim Kuriya haɗa mana rahoto akan wannan batu.
Kusan makonni uku da suka shuɗe kenan jam'iyyun siyasa a Najeriya ke hada-hadar zaɓar mutanen da za su yi musu takarar mukamai a wani ɓangare na tunkarar babban zaɓen da ke tafe, wadda zai wakana a watan Fabrairun baɗi. Kujerun 'yan majalisar dokoki na jihohi da na majalisar ƙasa da gwamnoni da kuma shugaban ƙasa ne za a yi takararsu a yayin zaɓen. Dubban kuɗaɗen daloli da nairori, motocin hawa da babura da kuma floteni a wasu lokuta 'yan siyasar ke amfani da su domin shawo kan wakilai masu zaɓe.
Kuɗi ya taka rawa domin daga ƙarshe ciniki aka rinƙa yi, wannan ya taya wannan kaza, wannan ya taya wannan kaza, wanda shi ne babban haɗarin. Ni na ji kunya, ni duk sanda ɗan ƙasa ta yi abin kunya, ni ma kunya kama ni take. Ba wai iya kuɗin ba a yi dariya a yi komai. Zai zama abin kunya ne, muna kamar rage makan mu daraja a idan duniya. Gaskiya kuɗi ya yi tasiri, kashi 80 kuɗi ya yi tasiri.
Hajiya Hassana Saminu Turaki kenan da ta nemi takara a jam'iyyar APC domin wakiltar mutanen Kazaure, Roni da 'yan kwashi a majalisar tarayya daga jihar Jigawa. Sai dai a cewar sanata Mas'udu El Jibril Doguwa, tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya, tun da fari jam'in siyasa ne suka ba da wurin zama ga siyasar kuɗi a wannan karo.
A cewar yanzu an zo ana saka form na sanata miliyan 20, na ɗan majalisar tarayya miliyan 10, na ɗan majalisar jiha miliyan 2, na gwamna miliyan 50, na shugaban ƙasa miliyan 100. Sai ka ce magana kujerar sayan ta ake ko kuma sai da ita za a yi.
Ko a makon jiya shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakub ya koka game da wannan lamari, yana mai cewa baya ga labarin jita-jita da rashin tsaro a ƙasa, siyasar kuɗi na cikin jerin manyan ƙalubalen da ke barazana ga tsare-tsaren da hukumar zaben ke yi domin tinkarar zaɓukan baɗi. To amma kuma Said Bello, ɗan siyasa kuma mai sharhi a fagen siyasar Najeriya, na cewa
to ba gabansu su suka rijista jam'iyyu ba, kuma jam'iyyun suka tafi suka fi ƙarfin ita kanta ainihin, a gabansu aka shiga kuɗaɗe masu mummunan tsada ga mutanen da za su shiga takara. Idan demokradiyya ta gaskiya ce, ai ne kamata ya ta hana domin abawa talakawa da ƴaƴan talakawa dama su shiga zaɓen da suke so.
Wannan aƙida ta siyasar kuɗi na mummunan tasiri ga makomar demokradiyya a Najeriya. Inji Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero Kano.
Shi sa kake gani yanzu shekaru 23 ake yi, amma har yanzu mutane suna fama da talauci, suna fama da yunwa, suna fama da jahilci da tashi-tashin hankali. Sannan kuma wannan shi yake sa zaɓe a namu ya zamanto kawai je kana yi ka ne.
To amma Comrade Said Bello ya ce akwai mafita.
Kawai sai a yi tafiyar bi tsohuwar jam'iyya da aka yi a jamhuriya ta biyu. Abinda ta fito ta ce idan sun ba ku karɓa ku ci ku koshi kar ku zaɓe su ku zaɓi na gari. Saboda haka talakawa in sun ba ku karɓa ku je ku sayi abinci ku girke ranar zaɓe ku zaɓi abin da ranku yake so.
Tuni dai hukumar zaɓe ta Najeriya ta ce ta ƙulla ƙawance da hukumomin yaƙi da rashawa na ƙasar da nufin murƙushe wannan matsala ta siyasar kuɗi ta yadda za a samu sahihin sakamakon zaɓe da zai karɓo ga 'yan ƙasar baki ɗaya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Laraba ne gwamnatin Pakistan ta aiki da wata tawaga ga membobi 50 na dattawan ƙabilu zuwa birnin Kabul domin tattaunawa kan tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ƙungiyar Taliban ta Pakistan da ta ƙare a wannan makon, inji jami'an biyu. Tattauna da aka yi a tsakanin ɓangarorin biyu da ta kai ga tsagaita buɗe wuta a baya, ƙungiyar Taliban ce ta shiga tsakani a Afghanistan. Ƙungiyar Taliban ta Pakistan, wacce aka fi sani da Tehrik-e-Taliban Pakistan ko kuma TTP, ƙungiya ce ta daban amma tana da alaƙa da ƙungiyar Taliban ta Afghanistan waɗanda suka karɓe ikon ƙasarsa a watan Agustan da ya gabata, yayin da sojojin Amurka da na NATO ke matakin ƙarshe na janye wasu daga Afghanistan. Ƙungiyar TTP da ta ɗauki alhakin kai hare-hare da dama a Pakistan cikin shekaru 14 da suka gabata, kuma ta daɗe tana fafutukar ganin an tsaro da dokokin musulunci a ƙasar da sakin mambobinsu da ke hannun gwamnati da kuma rage yawan sojojin Pakistan a yankunan tsaffin ƙabilun ƙasar. Wannan ci gaban ya zo ne bayan da sabuwar jejjina ya tsagaita buɗe wuta ta ƙare ranar Litinin. Irin wannan sulhu tsakanin TPP da Pakistan, wanda ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta yi a watan Nuwamba da ya gabata, ta ɗauki wata guda. Sai dai kuma babu ɗaya daga cikin tsagaita wutar da ta share fagen cin mayar jijjine zaman lafiya ta dindindin. Mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris ta sanar da shirin fadar White House kan aiwatar da samar da tsaron ruwa na duniya da nuna alaƙa kai tsaye tsakanin ƙarancin ruwa da tsaron ƙasa da kuma ɗaukaka tsaron ruwa ya zama muhimman manufofin ƙasashen waje a karon farko. Kamar yadda kusan rabin al'ummar duniya da alama za su iya gwagwarmaya don samun biyan bukatunsu na ruwa nan da shekarar 2030, ƙarancin abinci da matsalolin tattalin arziki da lafiyar jama'a na iya haifar da rashin tsaro da ƙaura mai yawa, kuma zai iya tasiri sosai kan muradun Amurka a duniya. Harris ta lura lokacin ƙaddamar da taron. Rashin tsaro kuma ya sa duniyarmu ta yi ƙasa a gwiwa, in ji ta. Ta ƙaddama tsakanin ƙasashe ko al'ummomi kan ƙarancin albarkatun ruwa na iya haifar da rikice-rikice na makamai bisa hasashen da ake ganin zai iya faruwa.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ta tafka muhawara a kan batun ƙarawa ƙananan hukumomin birnin tarayya Abuja wadin shekara huɗu a maimakon uku, inda masu nazarin al'amuran yau da kullum ke ganin kamar akwai abin dubawa a sabuwar dokar zaben, amma masana a fannin shari'a na cewa sabuwar dokar zaben ba ta saba wa dokar ƙasa ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazari a wannan rahoto da ta aiko mana.
Mahawarar ta biyo bayan wani hukunci ne da kotun tarayya da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Ibrahim Muhammad ta yanke cewa wa'adin shugabannin ƙananan hukumomi da ke birnin tarayyar ya ƙaru da shekara ɗaya daga ranar 20 ga watan Mayu da ya gabata, kamar yadda yake a sabar dokar zaɓe ta shekara 2022 tun daga ranar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu, wacce ta ce yanzu duk shugabannin ƙananan hukumomi shida da ke birnin tarayya da kansilolinsu za su shafe shekaru hudu suna mulki kwatankwacin shekarun da 'yan majalisar ƙasa ke yi. Barista mai nasara Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin ƙasa ne ga fashin baki da yi akan lamarin.
Birnin tarayya Abuja ba su da 'yan majalisa na jiha, domin matsayi ne suke kamar jemage ne, su ba dabba ba, su ba tsuntsu ba, saboda ba su da gwamna, ba su da 'yan majalisa. To sai aka ce ministan babban birnin tarayya Abuja shine zai zama matsayin gwamna, sannan majalisar ƙasa ta tarayya ita ce sashe na 162 ya ba hurumi ta yi dokoki a abun da ya shafi ƙananan hukumomin Abuja.
Shugaban ƙaramar hukumar ƙwaryar birnin tarayya wato AMA Abdullahi Adamu Kandido, wanda hukuncin ya shafa, ya yi ƙarin haske.
Ƙari dai an ƙara, kuma gwamnatin Abuja ta bi umarnin cewa doka ta ba da damar kada rantsa da wanda aka zaba, wanda suke kan kujera su za su ci gaba da wannan aikin su. Yanzu za mu mai da hankalinmu ga shekara guda da ya saura don mu ci gaba da al'umma aiki. Shekara gudun nan a gare ni yana iya zamantowa ma shekara uku, da mai dan na ga dama abin da Allah ya hore, in har ƙaramar hukuma tana da adadin abin da za ma mutane hidima, na tabbatar ma al'umma cewa za su ga aiki kuma daidai gwargwado kamar yadda aka saba gani.
Amma ɗaya cikin masu ruwa da tsaki a birnin tarayya Abuja, Hajiya Fatima Abubakar, ta yi bayanai da ke kalubalantar dokar, tana mai cewa
abin da zan ce a nan shine bai kamata a ce dokar zaɓe ta sha ƙarfin dokar ƙasa ba, don haka kuma bai kamata a ce dokan zaɓe za ta yi aiki akan wasu yanki daban ko wasu sassa daban, a ce za ta bambanta ta yi aiki akan ƙananan hukumomi kuma ta bambanta da na babban birnin tarayya ba. Abu ɗaya da nake so shine shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi da 'yan majalisar ƙasa su sa ido su yi nazari sosai akan wannan dokar zaɓe kafin a sa mata hannu na ƙarshe.
Wani abu da ya ɗauki hankali shine cewa sababbin shugabannin ƙananan hukumomi da aka zaɓa a watan Fabrairu na wannan shekara za su fara aiki ne a watan Mayu na shekara 2023, kuma su ma shekaru hudu za su shafe akan karagar mulki kafin a sake zaɓen wasu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Minene dunia, minene dadin dunia. Minene dunia, minene dadin dunia.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kwanan nan hukumar kare haƙƙin dan adam ta CNDH da ƙungiyoyin kare haƙƙin mata a jamhuriyar Nijar suka shirya taron muhawara kan matsalar fyaɗe a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula da kuma irin gudunmuwar da mata ke iya bayarwa wajen magance matsalolin tsaro da ke ƙara asara matsalar fyaɗe. Batun da shirin domin iyali zai fara haska fitila kenan yau. Kafin nan, bari mu yi shimfiɗa da wannan rahoto da wakilinmu a Yamai Sulaiman Munibar mai haɗa mana daga zauren wannan taro.
Gwamnan jami'an tsaro mata ne aka tattara a wurin wannan muhawara da nufin nazarin hanyoyin da za a bullowa matsalar fyaɗe a jamhuriyar Nijar, bayan la'akari da yadda abin ke kokarin samun gindin zama a yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Shugabar kungiyar yaƙi da ɗabi'ar musgunawa mata da yara ONG SOS FEP Madam Ahmed Maryamu Musa na daga cikin shika-shikan wannan haɗuwa.
A wajen telebirma sojoji na Chad sun haɗa ma matan wajen tera. To wannan ya zamanto magana ta zama magana ƙasashe biyu, Nijar da Chad. Abin da 'yan ta'addan ke yi da abin da suka yi duk guda ne. Tsaron mutane aka ce ku zo ku yi, ba ku za ku kai musu haji ba. Ɗan ta'adda an suka ɗauki mata ba don su musu haɗe ba ne ba. Wani mai gaban mazansu suke yi. Ko ko su ce ɗiya su tara da uwayensu. Ko kar uba a ce ka tara da ɗiyarka gaban kowa da komi. Mutum nawa suka haukace saboda lamarin nan.
Bayanai sun yi nuni da cewa wasu mata kan taimaka wa 'yan ta'adda wajen shirya aika-aikar da suke tafkawa. Dalili kenan wannan taro a wani ɓangaren sa ya tantauna wannan al'amari.
Yau mun ga mata suna sa sentry exclusive na bomb su je su tada wuta cikin jama'a. Mun ga mata suna hulɗa da waɗanda ke kawo mana hari. 'Yan ta'adda suna aje su cikin gidajensu, ɗakunansu ake haya, suke saida musu abinci, suke ba da wani labari. Tunda mun yi bincike mun je mun waye ma mutane da dama kai a sunan platform DJ Sank Sahel. Farm champion in nan da USAID ta zaba mun goma mun yi jahohi mun yi canza miyau da mata mun ja hankulansu mun ce su daina.
Hukumar kare haƙƙin dan adam ta ƙasa wato CNDH ce ta shirya wannan taron muhawara domin ganar da jami'an tsaro mata rawar da ya kamata su taka a ƙoƙarin magance matsalolin tsaro.
Kun san magana haɗe ya yi yawa ne, in kuka ta gidan juju kun tar da lalle sasukan da ake huddawa mai yawa ne. In kuka ta gaban masu gari hukumomi za ga wannan abu shi ma akwai shi. Ko ina in kuka je a cikin kuma ana yaƙi kun ga ku da kanku kun 'yan jarida ne kun shirya kun ga abin da ake yi. To kenan mun harin kenan muka ce mu diba mu gani menene zai ke kawo wannan abu. To wani mataki kamata a dauka yaran mu, ɗiyan mu, kannan mu, ƴan uwan mu mata a kiyaye su da wannan abu da ake nan ana yi a cikin ƙasan mu ta nishar.
Dabi'ar faɗe da akasari ake alakantawa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ko wani abin da ke da nasaba da gushewar hankali na daga cikin manyan laifukan da ƙasashen duniya suka yi tanadin hukunci mai tsanani a kansu. Sai dai duk da haka abin na neman zama tamkar ana magani kai yana ƙaba. Dalili kenan hukumomi da ƙungiyoyi ke ƙara matsakaimi wajen ayyukan faɗakarwa a game da illolin da abin ke haifarwa zamantakewar jama'a.
To bayan taron Malam Sule ya yi hira da shugabar ƙungiyar kare haƙƙin mata da ake kira Darun Mara wadda kuma ta kasance 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar Nana Jubi Haruna Mati. Wadda ta fara da bayyana abin da ya sa suka sake lale a matakan da suke ɗauka.
Ku shakka babu ai cikin rashin kwanciyar hankali a irin wahalallika da ba shi kadai bane wahala ɗaya ne daga cikin wahalolin da mata suke shiga. Wani abu ne wanda dama yana cikin abin da ake gudu kuma wani abu ne wanda dan bayan da za a yi ne yana tare da kullun in kaji an ce ana yanki akwai yanki wanda babu tsaro cikin shi. To in dai har ana tsoron wani abu a sa wannan ciki na cewa irin halaye ne al'umma take shiga wanda ko shakka babu in muka boye koko muka yaudari kanmu da kanmu muka rihe mun cuci kanmu da kanmu. Shi yasa kuke ganin cewa da an ce dai akwai wani wurin da baya da tsaro to ba kashe mutane kadai bane tashin hankalin da al'umma take shiga ciki. Wannan ma bangare na irin cewa hwaɗe da ake ma mata wani hali ne wanda ake shiga wanda shi din in an mutu an san an mutu ma gashi abinda hukuncin da mutum ya samu. Amma shi wannan aikin na hwaɗe Allah kadai ya san yanayin da mace take shiga lokacin da ya same ta sannan kuma Allah kadai ke iya fidda ta cikin kangin saboda bayan haka ta auku da ita. Duk irin aikin da kake da shi musamman mu alal misali in baku misali kungiyoyi masu kula da irin haƙƙin mata da sauransu babu abin da muke iya mata sai mu kawo mata irin agaji na farko akan lahiyarta sannan kuma irin kididdige ta irin kan cewa bakin yanayin irin wulakancin da ta fuska irin me ya same ta akan ko lahiyarta ko hankalinta da sauransu. Bayan shi ba wani abin da muke iya gogewa wani tambari ne wanda ta iya zama da shi a rayuwa kuma sai kawai irin mahita irin ta Allah za a sanin ya za ta kasancewa. Kenan abu ne na asha wanda gaskiya abu ne wanda kamata yi cikin tsare-tsare a tunkare shi ko da yake buya gare shi amma kafin ake aukuwa a ciki.
Kamar yadda aka riga aka sani idan tashi-tashi hankula suka tashi akan fuskantar irin wannan abubuwa Nijar ma ana fama da wannan matsala a yau.
Ai kamar wani abu ne na gayi na ce rashin kwanciyar hankali ta gadi wannan. In ka diba in ma baya za mu komawa irin yakin da muka hisani ko kowa karanta ma a matsayin mu a ce na ɗan Niger ai har boko muna karatun yakin duniya na farko yakin duniya na biyu sai kuma irin tashin hankali da suka kawo canjin yanayi a rayuwa ta duniya duka gaba daya zaga cewa ai ba a taba tahiya ba a ce ga yakin na an karance shi tun farko har karshe in za a diba gaba abinda yau kana a cikin yakin zaka gane an kawo irin shi zan bada misali irin da yawa wanda muka gani ko zaka diba kafafin yada labaru zaka cewa yau ana shari'a suwa ne da lokacin da aka yi tashin hankali kaza suka yi mamata kaza yau ana shari'a kuma abun tashin hankalin zaka cewa bangaren biyu ne wa zaka cewa za a iya samuwa su wa'anda suka kawo hari su suka yi mamata illa to abun haula idan mata suka shiga an taba zauwa koko an zo wani lokaci su ma wa'anda ake tunanin su kara matan an samu yanayi da dama wanda su ma san auka cikin irin wannan aikin wanda sai ma mu tambayi kanmu in an zo wani lokacin muke faruwa ne a matsayin mu na ɗan adam me ya kamata mu yi sannan kuma tabbas a Niger ko da yake abu ne wanda ai wani bi mafi aksari ba a san a bayyana a dunkule yake amma in ta yi kamari kamar wanda muka shi a kwanakin baya da ya wuce dole ne a fuddo wannan zancen kuma dole ne ya hito akan cewa yau a cikin yanayin rashin kwanciyar hankali da ke faruwa ko a Niger ma akwai irin wannan hwade da ake yi kenan mu boye makanmu tuta makanmu ne sannan kuma yin magana ba ai bane dan a tada al'umma hankali koko ai wani zanga-zangan da sauransu a yin magana yana ba mu damo mu gane shin ga matsala hota abuko sannan kuma wani mataki ya dauke kamata saboda mutunkare ta insha Allah
nan kina misali ne da abubuwan da suka faru a Tera inda ake zargin sojojin kasar Chadi da yi wa mata fyaɗe
tun aika mun shi ma akwai irin tunda aka yi zamani dan da ya zama a loge-loge ne a dunkule-dunkule ne yankin Difa irin da aka yi harkar Boko Haram da sauransu ai an samu ƴan tsatsare-tsatsare tunda ai a hwara yarda a yi magana kiri-kiri sai lokacin da aka yi haraka ta Tibok wanda kiri-kiri aka ɗauki mata aka tafi da su Allah kaɗai san nufin da suke da shi amma dai mun tabbatar da cewa akwai manufa na a yi umarni da su a cikin kowane irin ma manufa ne to ai kaga sai ɗan buɗe ma mutane ido sannan kuma ya ba su dama da kuza-kuza su yi magana umfani da ake da mata lokacin da ana yaƙi to kafin ai shi ma magana tira ai an zo ɓangaren nan na Boko Haram wanda irin jefi-jefi ana samu mu sai dai abun wani bi a dunkule yake ba a bayyanawa har ma yake mata mafi aksari abinda ana iya a lissafa da wance kun san zan gaya muku umfani da mace a cikin yanayi na yaki umfanin yana da ma'ana biyu
to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanin nata kafin na a madadin shugabar kungiyar kare haƙƙin mata kuma ƴan majalisar dokokin jamhuriyar Niger Nana Jibi Haruna Mati da wakilin Musulmin Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jiya Laraba shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce Amurka tana bayyana kiran wani kunshin tallafi na dala Amurka miliyan 700 na karin manyan na'urorin roka na zamani da alburusai a daidai lokacin da kasar Rasha ta shiga wata na hudu na kai hare-hare sai dai jami'an fadar White House sun ce kiran ta sha alwashin ba za ta harba waɗannan rokoki zuwa cikin kasar Rasha ba wannan sabon kunshin tallafin zai ba su makamai na zamani da sabbin dabaru waɗanda suka haɗa da makamin Himas tare da alburusai na fagen fama don kare yankinsu daga cigaban hare-haren Rasha. Amurka ta ƙaddamar da sabuwar yarjejeniyar kasuwanci da Taiwan jiya Laraba da fatan ƙulla alaƙa ta kud da tattalin arziki da yankin tsibirin da ƙasar China ta yi ƙirarin mallakarta ne yayin da ta dusa shi ƙarfin tattalin arzikinta a yankin. Jama'a gwamnatin Biden sun ce yarjejeniyar da Amurka da Taiwan za ta bunƙasa cinikayya ta makamashi mai tsafta. Kana abokan hulɗar biyu za su buɗe tattaunawa kan ci gaba da cinikayyar fasaha da zuba jari.
To, masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauki kuma ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.